Abu Izzah ko Azza ibn Abdullah al-Jumahi mawaki ne shi ma mai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umayya ibn Abi Salt al-Thaqafi mawaki ne shi ma mai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ƙarya suka faɗi ƙarya su da yada ƙarya dan su baci janibin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma cewa suke nahnu naqulu misla ma yaqulu Muhammad sai mun faɗi irin abin da Muhammad yake faɗa ba yana zuwa da Qur'ani ya ce kaza ya ce kaza ba to mu ma za mu yi waka mu ce kaza suka yi waka wawaye suka bi su jahilai suka bi su dama idan an yi waƙe-waƙe wani cin mutuncin wani ko zango ka duba suwaye masu saurara ba mutane ne masu muhimmanci ba zai bi iska ne ya bi gari kawai suna saurara in dai za a zagi annabi sai su zauna su ta saurara su zage shi zage sabansa to shine Allah ya ce wa shuara'u yattabi'uhumul ba'u ana waɗanda suke ruwayar waƙoƙi in an yi zagin ko an yi aibin ko an yi batancin Allah ya ce halakakku ne Imam Dahaq ya ce akwai wasu mutane guda biyu da suka yi jayayya suka yi zambo wa junansu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya cikin mutanen al-ansar ɗaya cikin mutanen al-muhajirin kowane ɗaya daga cikinsu wanda ya waka ya zagi ɗan uwansa yana da mabiya wawaye a bayan shi su ne as-sufaha wannan a wata riwaya kenan ta dalilin saukan ayat Allah ya ce washu'ara'u yattabi'uhumul ghawwu dama kowane ɗaya a cikin ku ko mawaka da kuke zagin juna halakakku taɓaɓɓu jahilai su ne suke bin ku haka Atiya ya rawaito daga Ibn Abbas da haka ya kuwana ita waka akwai waka akwai wake akwai wake da wannan halalle mutum zai zo ya faɗi maganganu masu kyau na faɗakarwa nusantarwa jan hankali ko tsoratarwa akan wani mummuna idan babu kiɗa a ciki in babu kiɗa a ciki ya halatta a saurara mubah ne jaiz ne in ba kiɗa a ciki akwai yanzu mawaƙanmu da muka sani a rubuce suna yin waƙoƙi Halliru Aƙilu Aliyu na Mange waɗannan mawaƙa ne amma in Allah ya suwa yadda da sauransu da su rubutun Modi Speaking duka Allah ya musu rahama in ka ga maganganunsu maganganu ne masu kyau kamar wa'azi kamar Qur'ani suke fassarawa a wani wurin da bayani akan halin mutane kai har ma wasu malamai masu wa'azi ma suna kafa hujja da maganganunsu da waƙensu to wannan ba haram ba ne suna koyi ne da irin su Hassanu Ibn Sabit shi ma mawaƙi ne kuma na annabi yana da baki yana da fasaha yanzu a cikinku idan akwai wanda Allah ya masa baiwar waƙa yanzu kafin mu gama tafsirin da zai iya rubuta waƙa akan gurin tafsirin ya bi ku ya faɗi alherin ku ya faɗi ƙoƙarin ku ya faɗi kazaɗin ku duka duk a waƙa kaga ba kiɗa ba wani abu abun alheri ne gaskiya faɗa to wannan koda an yi an rera an amsa wannan ba haram ba ne content ɗin waƙa abinda yake ɗauki a cikin waƙa yana da tasiri wajen halatta waƙar ko haramta ta ko da mawaƙanmu da muke da su ɗinnan da za su cire kaɗe-kaɗen da suke sawa da 'yan mata da suke haɗuwa da su suna yi su faɗi wasu maganganu masu kyau na nusantar da mutane ko yi musu faɗa ko koya musu wani abu to da za a iya saurara kuma ba aibu ba ne bar ma abin yabo ne ana so ma a samu irinsu wanda in aka taɓa musulunci
za su mai da martani da bakin su irin sa Hassan ibn Sabit wanda zamu zo mai bayani akan sa da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmatu akan shi kida haram ne sa kida rawa haram ne shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yayi littafi mai kyau akan haramcin kade-kade da waƙe-waƙe a musulunci tahrimu alat at-tarab littafi ne mai kyau kwarai da gaske da ɗaliban ilimi su koma gare shi su bibice shi mai hukuncin mutum ya rinka sa kiɗa a rediyon gidansa ko a talabishin ɗin gidansa ko a wayarsa haram ne ga mutum musulmi ya sa kiɗa yana ta ji yana kaɗa kai kana aikata haram ka ji an ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna wani waƙan ma da kiɗan ma da ake yi zagin al'adunmu ake yi zagin musulunci ake akwai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da ake saurara ma ba a ma san fa me suke faɗa ba ba sani ba ko ne da turanci su zage mu ko da indiyanci ko da wani yare duk abin da zai kai ga mutum zai kaɗa kai a yi kiɗa a yi rawa a motsa jiki haramun ne to wani ta zo a haɗa da mata da muryar mata suna kaɗa jikinsu suna abubuwa waɗanda suke na haramci nan bai kamata ba musulmi ya rinka ji ko ko mutum ya buɗe wurin downloading bai da aiki ko sai dai ya ta loda mutane kiɗa da waƙa haramun kake aikatawa haram ne a ji kiɗan da waƙan haram ne a yi sana'ar loda wa mutane kiɗa da waƙa da haka ya kamata a kiyaye ko a rediyo ka ji kiɗa da waƙa rage shi kashe in sun gama ka dawo ka ci gaba da labaran da duk zuciyar da take jin kiɗa ya zauna a cikinta to Qur'ani baya zama a cikinta da Qur'ani da waƙa ba su haɗuwa wuri guda da haka ya kamata mu kiyaye yanzu wayoyin mutane duk ringtones ɗinsu da yawa sai ka ji kiɗa ne su Yahudawa da kafirai sun san cewa ai shari'ar mu ta haramta mana amma sai ga a masallaci ana huɗubar juma'a sai ka ji kiɗa a cikin wayoyin mu kuma wannan wai shine burgewa wai wannan wai shine wai wayewa wai da haka ya kamata musulmi ku sani akwai abin da aka halatta muku akwai kuma abin da aka haramta muku malaman tafsiri suka ce yattabi'uhumul ghawun yadullu ala anna ittiba'a ash-shu'ara min atba'i ash-shu'ara min atba'i ash-shaytan mabiya mawaka mabiya shaytan duk wanda yake son bin mawaka son jin waka sha'awar waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye to wannan mabiyin shaidan ai ta kwaikwayin kafirai akan kaɗe-kaɗe da waƙa a haɗu maza da mata ana yi a ta sa kaya na tsiraici ai ta mummunan aski ana saurara ana ji wai ana jin daɗi wannan daɗin sai ya zama maka bala'i da haka ya kamata mu kiyaye wayoyinmu da rediyoyinmu da talabishin ɗin gidajenmu mu yi ƙoƙari mu kiyaye kallon fima-fimai waƙe-waƙe da bayyana tsiraici na mata duka wannan al-insan yuhasab alai sai an yi wa ɗan adam hisabi akan wannan aikin da ka yi ƙoƙari ka kiyaye ka gyara lahiranka kafin mutuwa ta zo ta ɗauke ka wanda ba sallama take da kai ba shi yasa Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun
illa mani taba'aka min al-gawina. Anan gurin alaƙar wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, atba'u shu'ara, atba'u shayatin. Saboda Allah ya ce innal ladina inna ibadi lalle bayina laysa laka alaihim sultan, baka da iko da mulki akan su. Illa sai dai mani taba'aka, wanda suka bi ka, min al-gawina, cikin halakakku. Kaga can ma ya ce mawaƙa masu bin su waye, halakakku ne. Kaga a can an ce gawuna, nan ma an ce gawina. Daka wannan kuma abin da yake nuna mana ƙaryata kafirai da suke da'awar cewa manzon Allah mawaƙi ne. Daga cikin dalilin bayanin ayar, kafirai sun ce annabi mawaƙi ne, sun ce sha'irun majnun, mawaƙi mahaukaci, wal iyadu billah. To sai Allah ya ce ai su mawaƙa halakakku taɓaku ke bin su, amma annabi kuma fa masu imani, masu tausayi, masu addini, masu tsoron Allah, su suke bin shi. Kaga da'awar kafirai ta ce annabi mawaƙi ne, a'a, a ina ya waƙa? Ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, cikin suratul yasin. Allah ya ce mun koya masa waƙa ba da haka Muhammadu ba mawaƙi bane, qur'ani muka bashi da ambaton Allah, da qur'ani mabayyani. Sun ce da annabi mawaƙi, sun ce da shi maƙaryaci, sun ce da shi matsafi. Duk waɗannan abubuwa duk sun gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ƙaryata su. Bal qalu adghasu ahlam bal iftarahu wa bal huwa sha'ir. Kun gani? Wai ƙur'anin da annabi ya zo da shi wai soki burutsu ne kurin na mafarki. Wannan ayoyin da muke ta karantawa, bal qalu adghasu ahlamin, soki burutsu ne na mafarki kawai. Bal iftarahu, bari ma ƙarya yake ƙirƙirar ƙur'ani yayi. Bal huwa sha'ir, suka ce kai mawaƙi ne. Shi ne Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Sun sake gaya masu ya yanzu mu za a ce mu bar allolinmu da muke bauta musu saboda wani mawaƙi mahaukaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai manzon Allah ne mawaƙi kuma mahaukaci. A inna latariku alihatina li sha'irin majnun, saboda mawaƙi. Wai annabi ne mawaƙi majnun ko mai hauka? Suka ce am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raib al-manun. Kun ga duk sha'ir, sha'ir na duk suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙaryata su, ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir, wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Qur'ani ba zancen mawaƙi bane, amma kaɗan ne a cikin suke yin imani. Kuma allamnahu shi'ra, ba mu koya masa waƙa ba, ƙur'ani muka koya masa. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin. Ya zo da gaskiya ne kuma da gaskata manzannin da suka gabace shi. Ita wannan aya tana ɗauke da hukunci kamar haka. Na farko, ƙazantar da harkar waƙa da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe, galiban ka samu waƙa ka samu kiɗa a ciki. To wannan haramun ne. Manzon Allah yana cewa li an yamtali a jawfa rajulin kaihan yurihi khairun lahu min an yamtali a shi'ra. Wallahi mutum ya cika cikinsa da ainihin sulkamaki ko ɗiwa, ruwa da jini, ya sha ruwan ciwo, ya cika cikinsa da ruwan ciwo mai ɗoyi, shi ya fi alheri a gare shi akan ya cika cikinsa da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. A ce kullum wayar ka kiɗa, ba ƙur'ani, ba wa'azi, waƙa, 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 waƙa.
ana ta tara maka bala'i baka sani ba. Allah kiyaye. Dan haka ya koyan wana a cikin waka akwai abu mai kyau akwai abu mara kyau kamar yadda muku bayani. Ko Qur'anin ma da yi bayani ya bambanci tsakanin mawaka na kwarai da na banza. Yanzu dai na banzan yake faɗa ya tabi umar zaruna. Ya ce alamtar annahum fi kulli wadin yahimuna. Kai baka ga mawaka kowane kwari suke afkawa suna linkaya suna shiga ba. Shi mawaki in ya zo yi ba abin da baya faɗa, abin da ya ga dama yake faɗa. Kawai shi dai ya burge samu kuɗi. Kuma wa'annahum yaquluna ma la yaf'aluna, suna faɗin abin da ba su aikatawa. To a ciki sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha katsira. Amma a cikin su mawaka banda wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka ambaci Allah da yawa. Daka anan hadisin da muka kawo na cewa ka cika cikinka da ka cika cikinka da waka, ana nufin wato waka mummuna wanda shari'a ba ta yarda da ita ba. In ba haka ba, Hassan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha duk suna yin waka, Hansa'u duk sahabbai ne duk suna waka. Amma wace irin waka? Ta alheri tunda Annabi ya goyi bayan ta. Waka mummuna daga cikin sifofinta ana shagaltuwa da ita a ƙiyin zikiri. Mutum ya ta jin kiɗa ba zai yi zikiri ba, ya ta jin waka ba zai yi karatun Qur'ani ba. Ba zikiri ba karanta Qur'ani, dan duk wanda ya rungumi jin wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kullum neman sabuwar waka yake. Fefayi-fefayi na waka a falansa, fefayi-fefayi na waka a motar shi. Ba za ka ga fefayi-fefayi na malaman Qur'ani ina sun sari, ina sun min shawi, Siddiqul min shawi, ina su Abdul Basit, ina su Fulan, ina su Sudais, su Shuraim, ina su Ayyub, ina su Mahir Mu'aytali, ina ka sunan dai bai san su ba. Yanda aka lissafa ma sunan makaranta Qur'anin nan yau a duniya da suke motsa zukatan masu imani, to shi kuma fa zai ambato ma sunan mawaka ne. Kiɗa, ka gama mutum ya zo wai ya kunna kiɗa a motarsa ba wai shi ya ji ba, har wani drum yake sa a buɗin motarsa saboda ya sha tsuntsiya a yi kiɗa sosai, kuma ya sauke gilas ya wuce yana kiɗa ana waka ɗan adidai sahu kurin. Mutum ya zo ka sayi adidai sahu a wannan lokacin, amma ya kunna maka kiɗa. Duk wanda ya shiga wani mashin nan adidai sahu ya kunna maka kiɗa, ka ce kaga kashi bana jin kiɗa, inda wa'azi samu, inda Qur'ani samu, in babu kashi. Dan ai a'a, to ai kuɗinka hakkinka ne, ai yanzu ba ka biya shi daga nan zuwa kurna ba, ai babur din ne kawai nasa, amma wannan lokacin na waye naka ne. To ya zai zo ya sa maka saban Allah a ciki da shan taba a mota ko a daidai sahu da kunna kiɗa, sai in fasinja ba gidaje ne bai san hakkinsa bai bari. Wannan kuma duk duniya haka ne. Wata rana mun yi tafiya mun je wata ƙasa, wani Balarabe ya ɗauke mu daga airport zai kai mu masaukinmu a mota, muna shiga sai ya kunna kiɗa, sai muka ce kashi, sai ce afwan, dole ya kashi. Saboda me? A lokacin motar ai ta muci, ai mun biya ko ba ka bane ba, ko jirgin sama kawo suka sa ma hayaniya, za ka iya magana ka ce ya aka hana ka bacci, aka hana ka hutawa, za a baka haƙuri. Wani kuma ana shiga ya kunna sigari cas tsut, ce kai kashe take, ana gaya mai ya ciro ce dangwale ta, ya ce kuma ai haƙuri. Da za ka tsaye da shi wajen ɗan sandan da ya san me yake yi sai kama shi. Amma me yasa yau masu taksi ɗinmu ko masu adadin sauranmu su ɗauki mutum mai mutunci sai su kunna kiɗa a ciki? Kai ka ga dama ka ce a kashe, na sauka sai ka kula hakkinka ne amma shiru kake baka magana ci yasa ai ka biya tunda ka biya bai kamata ai ma ba in kuma ba zai kashe ba sai ka sauka koda kwa ni rabin tafiya ne kace a ina fatan kuna fahimta da haka kuma masu adadi sau masu sana'a ku sani cewa kunna waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da kuke yi wallahi tallahi haram ne kuma sai Allah ya tambaye ku ku ta karɓan wa'azzuka na malamai ga Qur'ani ku ta kunnawa sai kai adadi sau 100 ya wuce da wahala ka ji guda 10 an kunna Qur'ani a ciki da wahala kuma duk musulmi ne ni dai a Kano ban ma taɓa hawa adadi sau kafiri ba duk musulmi ne diyarwa sun lalace sun kokarin lalata sana'ar sai wanda Allah ya kubutar yin mummunan aski haka kurin dan mutum yana adaidai tuka adaidai sahu sai rinka askin banza me ya alakar tuka adaidai ta sahu da yin askin banza me ya alaka cewa aka yi sana'ar sai ka zama mutumin banza sana'a mai kyau sana'ar arziki neman rufin asiri kuna neman ku bata ta ko kuma ka ga yaro balagagge yana daukan yan mata da matan aure balagaggu yana sa gajeren wado ga alamar al'aurarsa a fili kaga wannan ya nuna baya sallah tunda ai ba zai yi sallah da wannan gajeren wandon ba yanzu burgewa ce wai a wajensu mutum yana tuka wannan adai sau yana dauke da wannan guntun wandon gajeren wandon ka dauki matan mutane ka dauki yayan mutane da wannan tsaraici duk wanda ya ga mai irin wannan ya ce je ka ci gaba ba zan hau ba ka samu mutum reasonable mutum mai kamala ka hau alhamdulillah Allah saka hukumar hizba mun ga ana nan ana ta ayyuka ana ciccifke masu wannan a cifke su ai musu wa'azi su rinka sa dogayen wanduna a Kano muke ba Enugu muke ba ba wani can muke ba yawa zaka duk wanda yake Kano ai Kano garin musulunci ne ai Kano garin islama ne ba ba a canjawa me ake cewa ba a canjawa me ba a canjawa rogo suna ba a canjawa ruwa suna dan haka duk wanda yake Kano yake zaune a Kano to Kano garin musulunci ko yana so ko baya so ko ya yarda ko bai yarda ba tarihi ya tabbatar da haka kuma za mu ci gaba da kare martabar Kano da tarbiyya ta musulunci da addini da lika hotuna na banza kaga mutum mai mashin ya zo ya dauki hoton karuwa da alamar mamanta da tsiraicinta daga ita sai punch ya zo ya liƙe a gurin zama ko akan kujerar zama da liƙe hoton aljanu wasu ma gumaka ne abubuwan bautan wasu kafirai ne allolin wasu ne da suke bauta musu amma sai yaro musulmi ya je kofar wannan ya sai wannan sticker ya je iliƙa a babur ɗansa da yake neman Allah ya rufa mai asiri da shi yaya Allah zai sa ma albarka a cikin sana'arka kana yawo da fushin Allah kana yawo da hotunan da Allah baya so annabi baya so da haka lalle muna kira ga ƴan ƙomo masu adadi sahu masu sana'ar adadi sahu sako ishe muku ku daina saka gajerun wandunan nan haramun ne a gare ku a matsayin ku na musulmi sannan ku daina yin wannan mummunan aski alqaza hadisi ya tabbata cikin Bukhari wanda Allah ya haramta shi mutum ya aski ya kwashe wani guri ya bar wani guri haramun ne sifa ne na kafirai sannan kuma ku daina sanya wannan kaɗe-kaɗe kun ji abin da Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna waƙan nan zagin annabi aka yi da ita manzon Allah aka zaga asalinta mawaƙan da annabi suke zaga sai sa ne ta kawo muku waɗannan ayoyi da Allah yake ta me da musu martani akan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi da waɗannan waƙoƙi da haka in ma za ku ji waƙan ku samu waƙoƙi masu kyau masu ma'ana wanda suke taimako suke hana sata suke hana zina suke hana ha'inci a wajen aiki suke hana cin amanar makoci da aboki sai ku rinka sawa ko ku samu wa'azzuka na malamai kuna sawa ko ku saka Qur'ani dan Allah ya muku albarka a cikin baburan ku da mashinan ku da haka waɗannan ayoyi da muka lissafa gaba ɗayan su abinda suke nuni a kai kenan Allah ya gaya mana suna komawa ja'iruna yahimuna wato an tariqil haqqi ha'iduna sai su kaucewa gaskiya in an ce yahimuna daga alha'im ne alha'imu a larabci azza'ib ba ga kowane kwari suke shiga suke fadawa ba mutum ya tafi guri bai da manufa shine wato yahumu auman ko kace yahimuna yakhuduna suke kutsawa fi kulli fannin wato yaftanuna kenan kamar yadda malamai suke fada ko kuma yamdahuna albatil cikin sifar mawaka na banza suna yaban mummunan abu mummunan abu ko kazamin mutum sai ai waka a yabe shi ko wata dabi'a mara kyau sai a mata waka a yabe ta ai waka a yabi zina ko ai waka a koyawa wasu zina ko a koyawa wasu batsa ko a rinka sifanta wani jiki na mace ko wani abin sha'awa ko wani abu da zai sa fushin Allah duk wannan yana daga cikin wato aikin mawaka wanda Allah yake zargin su da wannan aiki yahjuna Allah al-haq suna hijai wa gaskiya Allah yake yi wa annahum yaquluna ma la yafaluna abinda ake nufi suna yin ƙarya yakdibuna fi shi'rihim ƙarya suke a cikin waƙoƙinsu suna faɗin abinda ba su aikatawa fa'alna wa fa'alna mun yi kaza mun yi kaza wa hum kadhaba al-halim maqarita ne kuma da Imam al-Baghawi yace Allah ya masa rahama so sannan sai Allah ya istisna'i a cikin ayoyin da Allah ran mai karanta mana yace illal ladina amanu wa amilus salihati banda waɗanda suka yi imani a cikin su kuma suka aikata aiki na ƙwarai aka ce su ai waɗannan su ne wato Hassan ibn Sabit irin su Abdullahi ibn Rawaha da Ka'b ibn Malik wannan duk sahabban annabi ne kuma duk mawaka ne amma ba su da ganga ba su hada da ganga ba su da molo ba su da jita ba su da piano kuma maganganu masu tsafta suke faɗa kuma ba su magana mata ba su yi kaga qur'ani ma ashi ya yabi mai waka amma mai faɗa alheri wani ya zo muna na masa nasiha ce wala wannan sana'a to ai ya barinta nace kai kokari na farko ka cire kada kadan da kake a ciki ka fara rera ta din ana jin dadi babu kida a ciki wani samfuri tun mutane ba sa so har su fara santa sannan kai kokari abubuwan da kuke ambata na batsa da harkar mata ka daina ambata a ciki amma ka ci gaba da waka abu na uku yan matan da kuke yawo da su suna kada jikinsu gabansu da bayansu kuna waka ana ɗauka suna karya murya ana jin muryoyinsu to ka cire su ka samu maza in kai su amsa maka matukar mazan idan sun yi wakar ba ana iya canja muryarsu ba ko namiji in yayi waka ana iya murɗe muryar ta sa a canja ta a ƙara mata zaki ai ko yauwa haka sa Sa'id ibn Sabit suka yi suka samu yabon Allah hadisi ya zo cewa ana buƙatar irin waɗannan mawaka irin sa Sa'id ibn Sabit Abdullah ibn Rawaha Ka'b ibn Malik saboda idan aka zagi annabi waɗancan kafiran da rage muku mawaka kafirai in sun zagi annabi su kuma waɗannan su kuma sai su yi waƙar mai kyau ɗin su mai da martani su mai da martani mun taɓa zama da wasu daga cikin ƴan uwa masu sana'ar fim da wasan kwaikwayo da drama a nan gari alhamdulillah da yawa daga cikinsu wallahi malam abinda zai baka sha'awa ta sana'ar da suke kuma suna kishin addininsu amma suna zargin cewa malamai sun guje su sun kyamace su ka ce to yanzu malamai sun zo kusa da ku wani da ya tashi yake bayani manufofinsa a me yasa yake yin waƙan nan wallahi shi ka ƙarfafe shi ka ce ci gaba da yi kawai kai mai gyare gyare shi ce Allah ya ba shi basira yana so ya amfani da basirarsa ya taimaki mutane ya ce ya yi waƙar hana sata ya yi waƙar cutar da mai gida ya yi waƙar muhimmancin noma, yayi wakar muhimmancin kasuwanci, yayi wakar kaza, yayi wakar, yace eh ya yadda yayi waka akan abin da shafi harkar mata da wayar sauransu. Kuka ce to irin waɗannan din su ya kamata ka ci gaba da su, abubuwan da shari'a ba ta so, ku nemi shawaran malamai su ce muku da kaza da kaza da kaza, ha bai da kyau, sai ku cire sai ku ci gaba da su. Kuma suka karba da yawan suka karba suka ce sun gani za su gyara. Kuma daidai gwargwado wallahi abubuwan da suka biyo a bayan mun ga canji, illa kalilan wasu da watakila ba sa nan ko ba su aminta ba. So ƴan uwanmu ne muna tare da su, me yasa ba za mu juya su mu mai da su irin su hasa ne Ibn Sabit ba? Daga cikin bayanan da na faɗa wannan lokacin na ce muna ganin mawaka na kudu da ƴan fim, ƴan drama na kudu suna yin fim suna zagin Hausa Fulani suna zagin Musulmi. Kun ga aikin ku, me amfanin ku, ku kuna da fasaha da basira kuna kallo ƴan Najeriya film sai su yi film su zagi Bahaushe. Akwai film ɗin da Jallabiya a kan shi, da Jallabiya da ihrami irin na Musulmi na liman, ga liman ga ihrami a kansa, to da irin ihramin sa wallahi da shi akai film ɗin, a kama shi mai wannan Jallabiyan da mai ihrami yayi sata, ko a kama shi yaje ya bi mata ko yayi zina ko yayi kaza, wanda suke bibiya za su iya tunowa yanzu haka, ana yawo da shi a waya, mutane suna sawa suna ta dariya. Ko ba ku sani ba, ana zagin addinin ku ne da al'adar ku, ana nufin cewa wannan mai Jallabiyan bai da mutunci, ƴaƴan ku da za su taso nan gaba sun san mai Jallabiya ɓarawo ne, sun san mai Jallabiya an kama shi da mata, sai ga shi da Jallabiyan sa yayi sata an biyo shi da gudu ya bi wani lungu, ihramin ya fadi yana jan ƙasa. Wa yake sa ihrami liman? Wa yake sa ihrami? Wani kirista ana sa ihrami ko wani kafiri? Mu ne muke sawa. To dan me za a dauki kayan mu, ha, a zo ana fim da shi ana zagi mu? Nace ku me da martani akai? Sadan kuma sai ga an yi fim da hijabi, ina da shi duk an turo mu. Wani fim ne aka yi da hijabi, wasu yara wallahi malam ba musulmi bane amma da hijabi kirf, sai aka yi cewa suna yawo da wani magani na sa mutane bacci sai su sata. In sun je kanti sai ta je da hijabin ta, sai ta je kusa da mai kanti sai ta ciro wannan abun sai ta kada shi a gaban ainihin wato fuskar shi mai kantin, kafin minti biyu bacci ya kama shi, kawai shikenan sai ta zo ta daga hijabin ta, shi akwai jaka, sai ta fita ta dauka madara, ta dauki kifi, ta dauki wane ne ana dauka, tana dauka ita ma tana dauka, sai sun ciccika kayansu sai su fita su bashi yana bacci. Sun yi wannan shagon ba a gane ba, suka dada shiga wani shagon shi ma suka dada kada mai ya kwanta yana bacci, suka kwashe kudin shagon. Amma fa duk da hijabi wallahi akwai wanda hannu da kabi suke. Mu Hausawa wani irin daƙiƙan mutane ne da bamu da fahimta ba ma ganewa, ana yi ne don a bata hijabi sai a ce ai masu hijabin nan barayi ne. Don haka ba mamaki a garin ma a kafa doka duk wata mai hijabi ma ba za ta shiga shago ba. Haka aka yi a wani wurin cikin manya-manyan shagunan nan, aka samu wata da hijabi ko sata aka yi ko ya aka yi da niqabi ta je ce sata aka kama ta, wai sai wai ba wai shagon wai ya kafa wai duk matar da ta zo da niqabi wai sai ta cire niqabi, ko wadda ta zo da hijabi burin-burin sai dai ta cire ta sa gele ta shiga. Nace ba kwa daina zuwa shagon? Akwai wani wanda ya isa a garin ne ya kafa mana wannan dokar? Ishe matan mu ba za su sa hijabi ba su shiga su sigaya? Ko ba za su sa niqabi ba ba sai a bar masa shagonsa ba? Kuma ya shiga haƙƙin ɗan adam, ya kamata a kai ƙararsa. Ku sa security mata ta rinka bin su suna kula da su, in za ta fita a caje ta mata su caje su kamar yadda ake caje maza. Amma magana saboda ta sa hijabi ko saboda ta sa niqabi ko ta lullube jikinta a ce wai ba za ta shiga ba? Ita ba 'yan Najeriya ba ne? Ita ba 'yar ƙasa ba ce? Ita ba ta da 'yanci? Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, cin mutuncin addini ne. Kuma a zo a yi amfani da mu a wulakanta mana addini da tarbiyya, kai yanzu za ka yadda tsohuwarka ta zo ta hijabi a kwaɓe ta a ce wai ta sa gele ta shiga? Alhamdulillahi ma Allah bai kaddara wannan abun ya yi tasiri ba, nan da nan aka murƙushe shi ya tafi a bandan bazara. So ya kamata mutane su kiyaye, akwai abubuwan da yawa da ake yi na cutar da addinin mu amma ba a gane ba, to mawaƙan mu, ƴan diramar mu, to sai su rinka duba irin wannan filmafilmai da ƴan kudu suke yi, su mayar musu da martani. Akwai film din da aka yi shi mallam, wallahi mallam ƴan kudu ne suke yi shi, mallam a kusa da masallaci aka yi shi, ana yi ga masallaci a wuri, wani saƙo ake nunawa, suka ne ga addini, suka ne ga addini. Ko ai hoton a cikin film din da aka zo, ai ga wata makaranta ma suna makaranta allo, aka a dan fasgi wani abu haka, ayi abun haka ta wurin dan a nuna akwai marasa gaskiya, ko aje a kamo wani mara gaskiya a makaranta allo. Akwai wata shekara da wata baiwa Allah kafira ce ta zo irin bautar kasa, an zo irin speech and prize giving day na duk shekara da ake a wasu makarantu. Ita ƴar bautar ƙasa ne, ashe ta yi ta yi wa addininta da aƙidarta aiki ba a sani ba. Da aka zo irin za a presenting ɗin abubuwan da yara suke neman sha'awa, sai ta ɗauko wasu yara ta koya musu turanci, suka sa coat, suka riƙe necktie da abun likitoci a wuya, da lauya da hular lauyoyi, yayi turanci, aka yi tafi aka yi tafi, sai aka je aka nemo wani yaro shi kuma. Sai aka sa masa gemu na auduga, sai aka sa masa wata babbar riga yagaggiya mai datti bata yi guga ba, sai aka daura mai wani rawani, shi kansa rawanin mai datti, aka sa mai wani kwartarin gilas a kan hancinsa, haka aka ba shi sanda ya taho, wai shi kuma liman ne, wai huduwa zai yana shigowa, aka fara ihu ana dariya. Wani dan boko a ciki mai kishin addini sai ya ce, mutane ba ku da hankali, yanzu wannan yaron a sifansa a yanda yake a haka, wa zai yi sha'awar ya zama irinsa nan gaba? Liman ne, rigarsa da datti, ku duba rigar da aka sa mai, tsohuwar riga ba mai kyau ba, ta masa yawa kuma ba guga, ga gemu ba tajewa gemun rakacin haka, sannan ga wata sanda a hannunsa, ga wani gilas ya masa yawa, ga rawanin ba fasali, ya zo da takarda kuma ya kasa karanta hulubar da aka cire. Wannan ya nuna cewa shi liman ne, amma bai ma iya abinda zai yi ba nan da. Suna ta tafi wanda ba sani ba iyayen yara, sai ya tashi ya bayani ya ce, zagi musulunci aka yi, bulakanta mu aka yi, an nuna addininmu bai da kima. Wani yaro ne za a ce daga hannu nan gaba ya zama irin wannan? Waɗannan limaman ba su ne jagororin mu, su ne al'ummarmu, yau sun zama an fitar da su a sifa mara kyau, me yasa ba za ta samu shadda mai kyau ba, sa masa kaya mai kyau da turare mai kyau da sifa mai kyau ya fito? To duka irin waɗannan abubuwan mallam, ko a cikin cartoon ana yi a zagi addini, ba mu sani ba, a fimafiman da ake yi mu muke siya mu kalla, a zagi addini ba mu sani ba, shirye-shirye na gidajen talabishin da rediyo da ake yi ana yi a zagi addini ba mu sani ba, nau'in kayayyaki wani lokacin da ake kawowa ana sayarwa ana bata addini ba mu sani ba, wasu dokoki da ake kawowa ayi kaza a bar kaza ana yi ba mu sani ba, ana cutar da addini. Yanzu misali, taimakon da federal government ta yi na bada basussuka, an zuba biliyoyin kuɗi interventions da za a yi na taimakon ‘yan ƙasa su ci bashi kaza 9%, kowaye kaza percent, su ci bashi kaza, ci bashi kaza. Mutane suna ta murna, gwamnati ta ba da kuɗi, za a ci rance, za a je a yi kasuwanci, za a yi kaza. To amma ba a lura da addininmu ba. Mu a matsayinmu musulmi masu majority masu yawa, wanda muke bin Allah, muke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, an haramta mana mu karɓi bashi da kuɗin ruwa. Allah ce mana ya yi da wanda ya karɓi bashi da kuɗin ruwa ya shirya yaƙi da Allah da manzon Allah. Kuma mu ƙuri'ar mu tafi yawa. Kiristan ma da aka yi aka faranta musu, su ba su da ma ƙuri'ar a gwamnatin. Mu ne muke da ƙuri'ar, ko ba ka bane ba. Mu aka ce mu zaɓi musulmi, muka zaɓa. To kuma sai gashi gwamnatin ta kawo wani abu na taimakon ‘yan ƙasa. Amma kuma mu ta admission dokar musulunci da ta sa mana mu kar mu karbi kuɗi da ruwa ba, tunda mu ‘yan ƙasa ne, muna da haƙƙi, kuma so ake a faranta mana. to sai a bamu wani tsarin da zamu iya amfanuwa da wannan kudi da gwamnati ta bar ba tare da mun karbi kudin nan mun shiga fushin Allah ina amfanin sanatocin mu ina ƴan majalisun mu ina gwamnonin mu na arewa musulmi ina manyan ma'aikatu mu ina sarakunan mu ina kaza irin wannan abuwa idan aka kawo su ga gwamnati daga gwamnati na federal government na taimakon yan kasa ya kamata ku sani Najeriya ai mu musulmi ne da wanda ba musulmi ba ya je ta karban kudin ruwan sa mu ba mu hana ba amma mu kuma a zo mana da tsarin da zai taimake mu mu ma mu amfana da kudin yanzu wannan kudin da nake gaya muku mafidin jaye wallahi musulmi ba za su amfana shi ba haka ake ba mu kudin noma sai a sa kudin ruwa a ciki da yawan manoman mu musulmi ba sa karba saboda ba za su karba su je su cire ba ake ba da kudin kasuwanci da bude kamfanoni na shinkafa kamfanoni na noma kamfanoni na kiwo kamfanoni na kaza billions of naira million dari kaza in kaje sai a ce ma akwai interest kaza musulmi kwana zai bi zai karba ba kaga an waye gari dukiyar kasar arzikin kasar wasu tsiraru ne suke cin moriya mu musulmi da muka bada kulawar bamu da amfani bamu samu fa'ida ba dan haka muna kira ga shugabannin mu muna kira ga sanatocin mu da ƴan majalisun mu duk lokacin da gwamnati za ta bada wani tallafi da agaji matukar bashi ne in dai da ruwa to a gaya musu fa cewa mu musulmi ba ma karban kudin ruwa dan haka a kawo mana tsarin da ne kusan duk turanci da bokon da za ku yi mu dai a bamu kudi mu amfana da shi amma ba za mu bada kudin ruwa ba wannan shine adalci kuma wannan shine amfanin dan siyasa mai tunanin al'umma su lokacin da ya hau kujera a mutum ya zo gida ya ta zage-zage ya ta ihu ya ta wayewa yana neman kujera bayan ya hau kujera kuma ga wani abin da aka yi na kisan mummuke ga addinin amma ba zai iya magana ba Allah ya sa kuna gane illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wantasaru min ba'di ma zulimu ko ba karanta bane kai hakuri na shiga kasuwa nan ma ja baki
innal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
الله أكبر وانا آية اتشيك ارشان آية تا سورة الشعراء ودا آية تدريبي كنال دا اشرين نبقري الله اتشي بندا wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suka ambaci Allah ambato mai yawa wa zakarullah kaseera wanda ambaton Allah nan bai sa waka ta shagaltar da su ba sa ambaton Allah ba wanda yawanci mawaka za ga wasu zamu da ambaton Allah ko karatun Qur'ani ko zikiri ba wanta saru min ba'di ma zulimu kuma sun nemi fansa bayan an zalunce su sun nemi ramuwa intasaru min al-mushrikeena لأنهم بدأوا بالهجاء سكن يميل أو كم فانسا لك مشركي دا سكا دا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكا ميدا مسمرتني وسيعلم الذين ظلموا لسنو ودن سكا ذالين شيء أي الذين أشركوا وعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكا شركا سكا ومن ذا الله هجاء أي منقلب ينقلبون دا سنو ذا سساني شيوا ونمو كوماني كما تسكوما بايا متوا da sannu za ku gane cewa matukar kun yi zagi kun bata annabi kun soki musulunci kun zagi shari'a to za ku gane ina ne inda za ku juya ibnu abbas yace ila jahannama wa sa'in zuwa jahannama da sa'ira ne da kuma su imani cikin mawaka wanda suka faɗi abu mai kyau su kam an yabe su shi yasa da na aisha tace yadha rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana sallallahu yadha li hasana ibn sabit minbaran fil masjid yaqumu alayhi annabi da kansa yake dauko minbari ya kafa wa mawakin sa hasan bin sabit a masallaci shi fa da kansa zai kafa mai minbari yace tashi ka tsaya kame da martani ga wadannan kafirai da suke zagi mu shi annabi da kansa yake cewa me da musu martani kai musu farmaki jefa musu kalmomin da za su hana su bacci Hassan bin Sabir kuwa Allah ya bashi baki yace hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi zakal jazaa
هدوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم بقاء يتي فمن يهجو رسول الله منكم ويمدهه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له روح القدس ليس له كفاء أبنى مكبنا ندي الله شبه ملادا وأنا مكبنا سوري كوتو تبع هرشي الله من أفوى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتي من إن شاء الله دام فارا فابتا سورة النمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته